wannan hukunci da babban kotun tarayya dake nan birnin Lagos ta zartar dai shine za a ce na farko da wata kotu ta fara zartarwa akan kudaden da hukumar EFCC ta kwace daga hannun wasu ƴan ƙasar da ake kyautata zaton cewa kudaden sun same su ne ta haramtattun hanyoyi kimanin naira miliyan 500 ne da hukumar ta EFCC ta kama a watan Afrilun wannan shekara inda kuma ta gabatar da kudin ga kotun tarayyar Najeriya dake nan Lagos domin neman kotu ta mallaka wa gwamnatin tarayya wayannan kudade to sai dai a hukuncin da alƙalin kotun Justice Rilwan Aikawa ya zartar ya bada hukuncin wucin gadi na makonni biyu da kuma buƙatar hukumar ta EFCC ta gabatar da tallace-tallace a wasu jaridun Najeriya dake cigiyan wayannan kudade da aka gano to sai dai kuma bayan cikan wa'adin na makonni biyu babu wani da ya gabatar da kansa a matsayin wanda ya mallaki wayannan kudade shi kuwa har da wani mai suna Muhammad Tauhid da hukumar ta EFCC ta gabatar da sunansa a matsayin mai mallakan wannan shago na musayar kudaden kasashen waje da aka gano wayannan makudan kudade a shagon nasa a hanzarin da ya gabatar a gaban kotu lauyan hukumar EFCC Idris Muhammad ya ce bisa doka tunda har wa'adin da kotu ta bayar ya cika ba tare da wani ya gabatar da kansa a matsayin wanda ya mallaki wayannan kudade ba kamata yayi kotu ta mallaka wa gwamnatin tarayya ba tare da bata wani lokaci ba kuma alƙalin kotun Justice Rilwan Aikawa ya amince da buƙatar lauyan hukumar ta EFCC inda ya mallaka wa gwamnatin tarayya wayannan kudade da yawan su ya kai miliyan 449.6 koya masana harkokin shari'a da kuma sharhi kan harkokin yau da kullum ke ganin wannan hukunci da kotun ta zartar ga dai Comrade Abubakar Abdulsalam wani mai fafutukar kare hankalin bil'adama
cewa tun da bamu da wani tsari mai tsanani akan irin waɗannan mutanen da suke tsatan kuɗi na gwamnati a koda an tsada mutun ya tsaci kuɗi na gwamnati sai ka ganin da nan an bada shi beli babu wani hukunci mai tsanani a kansa kuma a ƙarshe ma ba za ka san inda wannan shari'a ya kwana ba to saboda haka matukar ba za a yi amending constitution inda zai bada dama a samu doka mai tsanani akan waɗanda suka ɗebi kuɗin gwamnati ba to muna ga akwai abin da ake kira ADR alternative dispute resolution wannan gwamnati ya kamata ko kuma EFCC su dinga shigan alternative dispute resolution da irin wayannan barayi da ake samu ko kuma idan aka tafi kotu ayi abin da ake kira plea bargain da su ko kuma pretrial conference to waɗannan za a yi su ne ba tare da al'umma na duniya ma sun san me yake ciki ba tsakanin su ne EFCC ko kuma kotu da waɗanda ake zargi sun ɗebi kuɗin gwamnati su yi wannan sulhu su fanci juna a da karbi kuɗi da suka tabbatar na sata ne daga hannunsu ba tare da duniya ko kuma talakawa sun san me yake ciki ba ina ganin zai fi kyau akan yadda za a ji cewa yau an kama wani jami'in gwamnati ya ɗebi kuɗi na jama'a an tafi kotu sannan a ƙarshe ba tare da an ji cewa an yi prosecution nashi ba ko an yi conviction nashi ba
yanzu haka dai masu lura da harkokin shari'a na ganin irin wannan hanya shine kadai ya rage wa hukumar ta EFCC da magwantan tarayyar Najeriya dake yaki da cin hanci da rashawa na kwato makudan biliyoyin naira da kuma kudaden kasashen waje da ake kamawa a cikin kasar wanda kuma ake alakanta su da kudaden haramun da walau dai jami'an gwamnati ko ƴan siyasa suka wahure a baitul malin gwamnati to kowanne shawara masu sharhi da lura akan harkokin shari'a yake da shi ga gwamnati ga dai Comrade Abubakar Abdulsalam
cewar idan aka samu idan akwai case da aka gabatar a kotu akan abin da shafi property to lalle wannan property dai idan har a karshen case akwai adadin lokaci da zai dauka wanda idan babu wani wanda ya fito yazo ya claim wannan kaya ko kuma wanda ya fito ya nuna cewa wannan kaya tashi ne to lalle automatically babu wani hamayya a ciki dole ne kotu doka ne ba da dama kotu zai mai da tasiri a cikin gwamnati ko kuma zai mallaka gwamnati wannan kadara idan kadara ne saboda haka wannan hukunci da kotu ta yi wannan daidai ne yana bisa kaida kuma yana bisa abin da doka ya tsara
ba wani jibrin murya Amurka daga Lagos.